بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Daren juma'a, daren takwas ga watan Rajab, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1440, daidai da 14 ga watan March, shekarar miladiya ta 2019. Wannan shine darasi na biyu cikin jerin darussa daga littafin As-Siyasatu Shar'iyya في إصلاح الراعي والرعية، نا شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الله وينجي جعفر التامشي. وانا نتاجي انا كرنت الدموني تفرك المسلنشي غمان الشوغة بنشي دا قدا نروا دا الأمور اللي كده علاقة دا حكا إذن جبا ما سمو وانا نقراتو بسمان تابا أدرسنا الآيادة مكي wanda mun fara mukaddima ne a cikin wannan littafi kafin mu shiga doran littafin. Mun tattauna akan masaloli da suke da alaka da menene ma ake nufi da as-siyasa shar'iyya da kuma muhimmancin ta musamman a wannan zamanin da muke rayuwa na rudani, da kuma muka zayyano sunayen wasu daga cikin littafai waɗanda malaman musulunci suka rubuta don bayani akan tsarin gudanarwa da shugabanci. Sannan muka yi kokarin bayyana dalilin da yasa muka zabi wannan littafi don karanta shi, da kuma bayani akan abubuwan da littafin ke kunshe da shi a takaice. Mun ji cewa siyasa tana nufin shugabanci da gudanarwa, da kuma bayar da doka ko hukunci ko ladabtarwa. Sannan muka bayyana cewa wannan littafi na Ibn Taymiyyah yana daga cikin fitattun littafai a wannan fanni. Duba zuwa ga darajar Ibn Taymiyyah a ilmance da matakin da ya kai wajen kasancewar shi mujtahid, da kuma tsabtar da littafai nashi suke da shi, da tsayawa akan manhaji na magabata wajen karantarwa da bincike da ilimi. Akwai al-Imam ko kuma al-Sheikh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, ya yi wa littafin sharhi a cikin darussan shi da ya yi a rayuwarsa. Asalin wannan littafi mun ji cewa Ibn Taymiyyah ya rubuta shi ne ga wani sarki, shine al-Amir Qais al-Mansuri, wanda ya zo ya roƙi Ibn Taymiyyah cewa yana so da Allah ya rubuta mashi wasu 'yan bayanai akan ladubba da tsare-tsaren shugabanci, saboda an ba shi wani al'amari na shugabanci. Ibn Taymiyyah ya rubuta mashi wannan littafi cikin dare guda ne kawai. Dare guda kamar yadda za ka yi assignment haka, ya zauna kawai ya rubuta shi. Kaga mu ko yanzu wataƙila sai mu shekara biyu muna daddala a kai, kuma ba dole ma mu fahimci abin da ke ciki duka ba. Allah dai ya samu dace. Za ka abin da za mu yi magana a kai a gaba a yanzu shi ne masadir tashri al-islami fi siyasa. Daga cikin gaɓaɓen da za mu tattauna a kai akwai tushen bayani manazarta, daga ina ake ɗauko hukunce-hukunce a tsarin gudanarwa a musulunci. Kaga a tsari na demokradiyya ko na ƙasashe irin wanda ake da su a yanzu, za a ce akwai written constitution ko kuma unwritten, rubutaccen kundi, ko kuma wanda ba a rubuta ba, kamar yadda Ingila suke amfani da shi, wanda duk wani abu a kan shi ake cece-kuce. Kamar yanzu a Najeriya komai sai a ce constitution ya ce kaza, ko constitution bai ce kaza ba, kamar shi ne Ƙur'anin Najeriya. Allah ya tsare. To a musulunci akwai manazarta wadda daga nan ake ɗauko bayanai. Waɗannan hukunce-hukunce da suka shafi tsare-tsaren gudanar da dukiyar al'umma da rayuwar ɗaiɗaiwansu, da yanke hukunci da gudanarwa da bayar da doka da tsarin tafi da al'amuran yau da kullum da makamantansu, dukka ana ɗauko su ne daga tushe guda biyu. Akwai masadir asliya, akwai kuma masadir far'iyya, akwai wato primary source, akwai kuma secondary source, akwai manazarta tushen bayani, wanda duk abin da za a tsarin gwamnatin musulunci to anan za a nemi hujja. idan ba a samu ba sai a koma wato mataki na biyu sune al-masadirul far'iyya sune secondary sources ban san me ake ce musu da Hausa ba al-masadirul asliya a musulunci da kuma a umuman kenan da kuma a shari'ar addinin musulunci ake bance sune abubuwa guda biyu ko kuma hudu idan ka ce biyu zaka tsaya asalin wahayi kenan in ka ce hudu kuma sai ka hada da wahayi da abubuwan da ake ilhaki da shi idan muka ce wahayi wato alqur'ani kenan da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya sai kuma ijma'i da kiyasi ka dauki wannan magana a bisa rigingimin da ake da su tsakanin malaman usul fiqh wajen aiki da kiyasi ko rashin aiki da shi wannan ba mahallin tattaunawa ne akan sa shi alqur'ani da sunna sune masdari na farko da ake dauko bayani daga cikin su ake dauko hujja imma nassan wa imma istinbatan ko dai aga aya karara a cikin alqur'ani ta ce as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihim wato wannan nassi kenan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kullu wahidin minhumma mi'ata jalda wannan nassi kenan wato doran matanin alqur'ani yace ayi kaza man sharibal khamra fajliduhu kaza hadisi yace ayi kaza wannan doran matani kenan ko kuma istinbatan akalli alqur'ani ko akalli wata aya sai a tsamo wani hukunci irin sayyidina ali ya tsamo hukunci game da cewa idan mace tayi aure ta haihu bayan wata shida to dan na mai gidan ba dan zina bane ba ta shigo da shi ba ya hada wasu ayoyi da suke magana akan shayarwa da daukan ciki wal walidatu yuzina auradahunna hawlaini kamilain shekara biyu kenan ya dauko aya take magana akan kuma cewa wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kaga an ka cire 24 na shayarwa a cikin wata 30 saura shida to shidan nan shine sai ya ce to wannan shine aqallu muddatil haml to kaga wannan istinbat ne ba qur'anin ne yace idan an haihu bayan wata shida ba matsala to ko dai zama haka nassal aw istinbat waɗannan ayyukan da malamai ko shugabanni za su yi na tsakuro kunce-kunce za su yi shi ne suna masu kula da ƙa'idoji sanannu na ilimi ƙa'idojin ilimin musalahul hadith ƙa'idojin usulul fiqh ƙa'idoji na tafsiri an-nasikh wal mansukh al-am wal khas al-mubayyan wal mujmal da ire-iren dai wasu yarurruka da za ka ji a bakin malaman musalahul hadith malaman usulul fiqh malaman ƙa'idu shar'iyya malaman tafsiri da makamantansu haka nan ka'idoji na lugal arabiyya wanda suke da alaka da al-irabi wanda suke da alaka da makamantansu haka nan sanin asbabun nuzul da suka sa aka saukar da ayoyin da sanin asbabu wurudil hadith menene abin da ya faru har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana kaza magana bata zo haka min la shay'in ba ta zo ne bayan faruwar wani abu wannan faruwar ta haifar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wani hukunci ko ya bada wata doka ko ya ce ga yadda za a yi duk waɗannan dole sai mutun ya san su kaga wannan yana nuni zuwa ga wajibi ne kenan waɗanda za su rike shugabancin al'umma su zama masu ilimi idan kuma ba su da ilimi kosasshe da zai ba su dama su yi waɗannan ayyukan da kwanduwar ilimin su to wajibi ne zama suna da bitana suna da ƴan majalisa kabal din su zama malamai ne masana kamar yadda yake cewa shugabanni su hada economic team za su samu masana tattalin arziki wanda suka goge a economic econometrics akan statistics akan wane ne su zo su hadu su bada team na masana tattali wani team din kuma na masana education wani kuma na masana yaƙe-yaƙe da harkokin a tsaro me ake ce musu chiefs security chiefs ne ake ce musu kuma defense chiefs kaga ai duk waɗannan masana ne a fannonin ba wai ana daukan kawai ƴan siyasa wanda suka yi yawon campaign da ya ba su to haka ya kamata ya zama shugaba yana da wasu jama'an malamai da yake bance
waɗanda ya amince da ilimin su da gogewar su da sanin harkokin yau da kullum din su idan shi ba zai iya ba su danga wakilta shi a wajen yanke hukunce-hukunce da yin istinbat saboda aiki ne ba na kankani ba to wannan dangane da alqur'ani kenan da sunna a matsayin su na alwahyi a matsayin su na tushen bayani na farko da a ciki ne ake ɗauko hukunce-hukunce in dai ana maganar musulunci bai biye musu shine al-ijma wanda shine tattaruwar malamai masana waɗanda ake itibari da maganarsu akan goyen bayan wani hukunci a zamanin da abin ya faru akwai misali da dama da zaka gwada tun daga zamanin sahabbai sun yi ijma'i akan abubuwa da dama kamar in ka kalla ijma'in su akan nada sayyidina Abu Bakr a matsayin halifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya saba babu wanda ya ce bai yadda ba wanda suka ce ba su yadda ba daga baya su ma sun yadda ijma'i akan hada alqur'ani waje guda ijma'i akan ire-iren waɗannan abubuwa haka kamar yadda Ibn Hazm yake faɗa a cikin littafin shi al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal haka ma yayi magana kwatankwacinta a cikin littafin al-muhalla yake cewa wa jami'u firaqi ahli qiblati laysa minhum ahadun ajaza imamatul mar'ati was-sabi gaba daya malamai waɗanda suke cikin kungiyoyin mutanen da ke kallon gabas babu wani wata kungiya da ta halasta shugabancin mace ko yaro wanda bai balaga ba yace illa rawafid in banda ɗan shi'a fa innaha su ar-rawafid tujizu imamatul sabi su suna halasta shugabancin yaro allabi lam yablu bal yace wal janin fi batni ummihi ɗan shi'a suna halasta ma cewa da ma wanda ba a haifa ba za a iya nada shugaba a ce shi ne shugaba sai dai uwa ta dinga cewa ga abin da yake ko ga tunanin da yake wannan a cikin addinin shi'a ba wani abu ne wanda bai ban mamaki domin addini ne na hayaniya na rashin hankali wanda duk mutum mai lafiyayyen hankali inda ya karanta wani abu na ilimi da zai bashi haske da zaran ya ji maganar ɗan shi'a ko ya karanta da tafinsu ya san ba mutane ne wanda suke aiki da common sense wato abin nan hankali ga magari ba sa aiki da shi a cikin abubuwansu to yanzu kaga wannan yanzu ijma'i ne ke akan haramcin shugabancin mace haramcin shugabancin yaro wanda bai balaga ba ijma'i ne a kuma malamin musulunci a dukkan zamanin ka tura duk wata magana ta siyasa ko wani ba ita muke ba ma kowa kamfe mu annabi ko muke kamfe sallallahu alaihi wasallam idan aka gode dai mas'alar da ta shafi wannan za mu yi magana akan hukuncin shugabancin mace musamman tun da yanzu kamfen ya wuce ba wanda zai dauki alhakin kanshi ya ce an ba mu kuɗi ne muke wa na kamfen kuma ba wa na kamfen yanzu muna so mu karantar da mazhabin manzon Allah ne kawai sallallahu alaihi wasallam gurgurdan hadi da ka za mu je can gaba inda zai magana akan wato abin nan qualities na shugaba a musulunci wallahu ta'ala to da ka ana aiki da ijma'i akan yanke hukunci kuma idan ya tabbata shikenan ma'ana idan aka samu wani shugaba a wani zamani wata qadiyya ta faru gare shi ya rasa hukuncin da cikin alqur'ani ya rasa a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya bincika ijma'in malamai wanda suka gabata akan wani abu kwatankwacin wannan idan ba a samu ba zai iya neman malaman zamanin ya ji ta bakin su idan bakin su ya hado a kai kuma sun kai su bada watan matsayi na ijma'i za a iya maga aiki da wannan magana ta sa matsayin ijma'i ko akalla a ce a matsayin ittifaqi inda ya kai da ijma'i da haka za a iya gudanar da wannan doka ko wannan hukunci bisa ra'ayin malaman abu na karke a cikin al-usul al-asliya ko al-awwaliya shine al-qiyas ba ajini na usul fiqi ba da haka ba za mu yi daddala akan yadda da qiyasi ko rashin yadda da shi ba wannan wata mas'ala ce da amma dai abin da nake so mu fahimta anan shine babu wata mas'ala da ta faru a rayuwa sai ya kasance illa wa yujadu laha shabiha sai an samu wata kamar da ita ta faruwa shine sai malamai sai su dauki wacce da tabaru fi sabiqil ahad sai su zo su dauki hukuncin da sai su gama ta da wani da muka yi magana akan cewa sahabbai sun yi ijma'i akan tabbatar da halifancin sayyidina Abu Bakrin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ai kafin su cike ga zuwa ijma'i, wasu dai dai wansu ne suke wani kiyasi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana baiwa sayyidina Abu Bakrin jagorancin sallah. Idan baya, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi jagorancin sallah, sannan wata rana ma su da kansu suka bashi jagorancin ba tare da manzon Allah ya ce ba. Yanzu wannan ya nuna kenan sun yadda da ya jagorance su akan al'amarin lahira. Al'amarin lahira sallah sun yadda ya jagorance su akai. Wanda ko duk kai da ya jagorance ka akan lahirarka yafi sauki ka bashi jagorancin duniya. Wannan kiyasin wasu suka yi, suka ce to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da shi akan sallah, babu laifi mu gabatar da shi akan watan shugabanci na mulkin duniya. Haka sayyidina Ali radiyallahu anhu ya baiwa Umar fatwa cewa masu shan giya idan an kama su, hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a zamanin shi shine ai musu gulala 40. Da can ba ma a kirgawa, za a mammari mutum ne kawai a ce mishi Allah wadaranka kai ne baka da kiti kawai, tashi ka ba mu waje mara kiti kawai sakare. To daga baya kuma aka zo aka yanke ana yin gulala 40. To amma da zamanin sayyidina Umar yana halifanci, sai sayyidina Ali yace to yana ganin a mai da shi 80. Ayi kiyasi akan mai kazafi, domin mai kazafi ana mishi gulala 80, dan me yasa ba za a yi mai shan giya 80 ba shi ma? Domin aikin da yayi na shan giya munin sa bai gaza munin kazafi ba, amma bai ruwa. Sayyidina Umar ya da wannan hukuncin, shine sai aka dawo ana musu gulala 80. Kaga wannan shi ma kiyasi. To haka har yanzu ya halasta ga shugabanni su kalli tsarin illa da far'i da aslu da wane ne da wane ne a cikin kiyasi, sai su yanke wani hukunci wanda za su dogara da wata mas'ala ta faruwa cewa ina ganin wannan sun yi kama da jura, da aka yanke hukunci. Babu lafi da shi gaba ya haka haihu yana ya dauko tushen maganarsa daga ainihin wato kiyasi. Ina fata muna bai zama. Waɗannan su ne al-masadirul asliya: al-Qur'an, as-sunnah sahiha, al-ijma', al-qiyas. Sai kuma al-masadirul far'iyya, wanda shugabanni ke dogara da su wajen yanke hukunci. Daga cikin su akwai al-masalihul mursala. Musulunci gaba daya yana girwa akan jalbul manafi' da kuma daf'ul mafasid. Kaida ce amma jawo alheri da kuma tunkuɗe barna. Karkashin haka ake samun ka'ida ta masalih al-mursala. Mursala wato sakakkiyar maslaha wadda ba a yi mata kaidi ba, wadda kawai za a duba me ya kamata a yi, saboda kullum za a yi samun mas'aloli suna faruwa wanda za a rasa da ra'ayi. Duk da mun ce suna da kama da wasu, ba dole ya zama mutane suna da labarin mai kama da ikanin ba. Dole ba wani abu zai faru sai hankali ya tashi a ruɗe a rasa ma ya ra'ayi. To ina mafita? Za a ɗaukan maslaha da ake ganin ta dace a lokacin. Yanzu kamar haɗa Al-Qur'ani a cikin mushafi guda, maslaha ce ta al'umma, bayan lura da sayyidina Abu Bakar ya cewa an kakkashe alarmomi da yawa. In aka ci gaba da tafiya haka, mahaɗata za su ƙare, Qur'ani zai ɗaiɗe shi ya ba da dama aka haɗa. Zamanin sayyidina Usman, radiyallahu anhu ya lura cewa musulmai suna ta saɓani. Aka ba shi labari cewa wasu har suna faɗa da juna akan kowa irin riwayar sa daban. Da haka ka tara musulmai akan mushafi guda ɗaya, kar su saɓa irin saɓawar Yahudun Nasara. Sai na Usmanu shi ne ya sa aka yi wannan aikin tahqiqin mushafi, aka haɗa shi wuri guda. Kaga wannan maslaha ce ita ma ga al'umma, domin rarrabuwar kai mafsada ce. To duk da sauran kirawoyin sun inganta, ya fi sauƙi a haɗu akan guda ɗaya wanda ita ma ta inganta don ka samu mafsada. Irin wannan za ka galibi mu usadai mu cika itibari da ita ba, saboda muna da ɗanyen kai da ƙarancin shekaru da ƙarancin gogewa. Za ka wani ai ta rigima da shi a wani masallaci, misali akan sai salat takalmi. Salat takalmin nan gayatul amr a ce mustahabi ko kuma halas. To amma haɗa kan musulmai da ke masallacin nan wajibi ne. To da ka je sallar takalmi a yi rigima, kace kai wallahi sunna ce wuri ka kuka a daga shi a fita da shi da gudu ya dawo da karfin tsiya to sai ka hakura da wannan sallah takalmin dan a zauna lafiya ibnu al-arabi yake bada labari abubakar ibnu al-arabi cewa ya je wani gari ba kunta aka sashi limanci sai ya ga duk ashe mutanen garin duka abun nan suke irsali suke sai ya haƙu cewa shi ba zai limanci ba ya koma baya saboda kai ya musu limanci shi yana kabdu ya zama musu wani fitina kaga wannan malamai kenan da suka iya auna masala saboda musulunci ya tafiya akan waɗannan qawaid ne sanannu idan muka dauki misali wata masala a alal misali wanda ita mata far zaman sayyidina Umar radiyallahu anhu shine alqawlu bi qatlil jama'ati bil wahid idan mutum ya kashe mutane 5 7 10 suka hadu suka kashe mutum daya to za a kashe su gaba daya ko ba za a kashe su ba to an samu wannan mas'ala ta far zaman sayyidina Umar kissa ce sananniya kissar kamar yadda Baihaqi ya fita da ita da cikakken labarin wani mutum ne yana da mata sai dai tafiya ya batta sai ta dauko daduro tana kwana da shi sai yaranta yaran mai gidan Amin sai ya kama su ya ga su daga duro sai ta da dadaran suka hada baki suka ce lalle za su kashe wannan yaran in ba su kashe shi ba zai tona masa asiri shi wannan daduro ya gayyato wasu abokan shi su 6 ko su 5 aka hadu aka kashe yaran aka kulla gawar shi a cikin buhu aka je aka jefar a wata matacciyar rijiya daga baya ɗan sanda suka bi sawun bincike suka gane inda aka yi kisan suka kama wannan shi dadaran yayi ikirari cewa su suka yi kisan kuma duk ya nuna saura da akwai gwamnan Umar mai suna Ya'la ibnu Umayya shine gwamnan Umar a kasar Yaman a garin Sana'a wannan matsala ta faru sai aika wa da Umar sako cewa ya Khalifa kaji abin da ya faru me ya kamata na yi Umar ya ce aniktulhum jami'a ka kashe su gaba daya aka ce ya Khalifa za ka kashe rai 9 ko rai 8 akan rai daya shine yake Umar ya faɗi maganar shi sharariya tana cikin Sahih Bukhari yake cewa koda mutanen Sana'a gaba daya lauta mala alaihi ahlu Sana'a ajmi'uhum laqataltuhum da dukka mutanen Sana'a za su hada kan kashe wannan ranar na kashe su gaba daya yana cikin muwatta yana cikin musalmai da ibnu abishe ba wannan kisa ce sananniya to kaga asalin abin da Qur'ani ya kawo shine ya saka ka'ida cewa walakum fil qisasi hayatun rayuwar ku tana tabbata idan ana kisasi amma kuma sai yace annan nafsa bin nafs rai daya da rai daya to wannan yanzu rayuka da yawa akan rai daya ya kenan sai Umar ya lura cewa maslahar waccan ayar amma ta cewa walakum fil qisasi hayatun ta fi muhimmanci bai da rayukan mutanen nan idan aka bari aka ce a to daga yanzu in dai ba rai da rai bane rayuka ne da yawa against rai daya to ka aka kashe shi idan kan ina jin haushi wani sai mu tare mu kashe shi da abokaina dan mun san ba za ka kashe mu inda mu yanzu rayukan mu na da yawa wani ta ce fatawa sayyidina Umar haka Ali ibn Abi Talib haka ibn Abbas haka Sa'id ibn al-Musayyib cikin tabi'ai haka Al-Hasan Al-Basri da wasu su da yawa zaka ga Imam Bukhari ya kawo maganganun su a cikin Sahih Bukhari haka Imam Malik da Sauri haka Ashabur Ra'ayi amma sai aka samu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah shi sai yace a idan mutane suka hadu suka kashe mutum daya to dayan su za a saura kuma sai a raba diyar su biya dan haka an cika annan nafsa bin nafsi din rai daya da daya an yi aikin zahirin alqur'ani sannan kuma an rage ma iyalan mamacin zabi to da aka zo kuma magana wa za a kashe yace qur'a kawai za a yi ko kuma alƙali kawai ya duba wa ya fi dacewa da kisa a cikin su to kaga aka yi haka ko da za ku haɗu ku kisan kowa zai dinga jin tsoro cewa kada fi qur'a ta fada kai Imam Ahmad yace to kaga aka yi haka ba a sarye da rayuka da yawa ba kuma an hana kisa kaji wannan sune masalihul mursala to yanzu idan irin wannan ya faru alƙali na da ƴanci ko shugaba na da ƴanci ya ga wanne yafi shin waɗannan duka ba su da amfani kawai kashe su gaba daya ko ko yana ganin idan ya aiki da wannan fatawa ta Imam Ahmad ibn Hanbal za ta fi duk magagarin sa na a cikin muguni ne muna kudama da littafin Fathul Bari na al-Imam Ibn Hajar dan Bukhari yayi babu yake cewa babu idza asaba qaumun min rajulin hal yu'aqabu aw yuqtasu minhum kulluhum daman kaji Bukhari ya kawo babu da tambaya to akwai sabani kuma bai so ya bayyana ra'ayin shi duk baka da hadisin ya fada maka mai ra'ayin shi yace idan mutane suka hadu suka cuci wani za a yi musu ukuba gaba ɗayan shi za a musu kiyasi kasashi gaba ɗayan su ko kuwa sai ka wannan hadisin na Umar lawishtaraka fiha ahlus sana'a da qatartuhum lafazin shi da ya kawo kenan ya kawo kuma hadisin Aisha radiyallahu anha wanda sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rashin lafiya yana za su bashi daci suna so su bashi wani magani mai daci yana nuna musu baya so baya so Aisha ita ce kan gaba tace kin magani ne irin na mara lafiya suka danna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka mishi dure suka mai duren magani da ya warke sai da ya musu kisasi dukan su wanda suka yi musharaka sayyidina Abbas ne kai aka ce shi ya bar wajen lokacin da abu ya faru amma kowa sai da aka biya bashi wannan shi mai da aka dura mishi maganin nan mai dashi duk da yake malamai sun ja akan cewa wannan ladabtarwa ne ba kisasi bane amma wajibul hujja din shi ne da wanda ya mubashara ya dura din da wanda ya ce a dura da wanda ya tsaya kallo duka sai da aka musu hukunci zaka haka wajen kisa din ma idan aka hadu aka kashe wani da wanda ya miko makami da wanda ya nuna inda yake da wanda ya tsaya ya buga waya ya ce gashi nan yayi kwana daidai waje kaza duka da wanda ya dauko makamin da wanda ya harba dukkaninsu sun yi musharaka a cikin kisan dukkaninsu za a yi musu wannan kisasi idan alƙali ya ga dacewar kisasi zai musu gaba daya in kuma ya ga dacewar bari ya kashe wani a cikin su saura kuma a raba diyya abinda ya saura iya yawan su idan su goma ne kowa ya biya 1 over 9 kenan shi kuma wancan kashe shi a 1 over 10 1 over 10 ko kowa ya biya 1 over 10 daga ba abu ne mai sauki ba saboda musulunci yana girmama darajar rayukan al'umma jama'a ba irin yadda ake rayuwa bane ran kaza ma ya faran dan Najeriya daraja domin kaza sai ka ce ya zaka kashe zaka yanka amma dan Najeriya yanzu wasu gini ne ma zai fada musu wani stray bullet na yan sanda su kashe mutum gaban za wani haka nan kawai munanan hanyoyi ga su nan dai hanyoyi ne daban-daban likitoci da sauran ma'aikatan lafiya su ganganci akan marasa lafiya su kashe su ko su ci zuwa aiki a musu waya su ce ba za su zo ba ga marasa lafiya duk ba ana haka ba ko a siyan maka da magani matacce a kasuwa ba wata hukuma da ta ba samu gashi nan dai abubuwa dai sai a hankali ko kuma a je a kwashi mutane a cikin motoci matattu marasa tayoyi masu kyau a dankara su da kaya kamar jari bola a kama hanyar da su kafin an kara to a taya ta bindiga a kashe mutane ba dai haka ake kashe Najeriya ba babu wani abin nan wato babu wasu dokoki da ke kare rayuka sai dai Allah kawai da yake halittar mu da yawa shi sa shaddar mun kare Allah ya tsare to wannan shine abin nan kenan jama'a kaida ta kiyasi dangane da wannan misalin da muka buga haka idan ka kalli alal misal kaida ta misalin mursala ka muke magana ko haka daga cikin misalin mursala akwai ittikhadu sujud yin gidan yayi prison da ake kaga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu prison zamanin sayyidina Abubakar babu prison sayyidina Usman da Umar Usman duka babu gidan prison da mutum yayi laifi wanda ake ganin za a yi arresting din sa za a tsare shi zuwa ga ayi bincike ko yanke hukunci to a masallaci ake daure shi da hadisi suna nan burjik akan haka an kamo wani mai laifi masallaci za a kawo shi ko shedan da annabi ya ce da ba dan kan na karya kwarin dan uwana Sulaimana ba da na daure shi a jikin masallacin nan mutane sun gaishe to ai shi ma an yi arasin din shi kenan ko yau to da a masallaci ake daure daga baya sai aka zo kamar zamanin sayyidina Usman yana da shugaban yan sanda idan kai laifi wanda ya kamata a rufe ka sai ya tafi da kai gidan shi ya aje ka gidan shi har zuwa ran da za a neme ka to zamanin sayyidina Ali shine ya fara yin gidan yari ko ka ce sel a garin Kufa saboda gari yayi yawa mutane sun yi yawa da sauransu kuma masallacin yanzu za a iya aje ka da akwai imani ba wanda zai kwance ka ba wanda zai kwance ka sai annabi ya ce a kwance ka to amma yanzu kuma akwai wanda zai zo ya lallabo kawai kwance ka ko kuma kai ga wani ka mai sigina ka ce ya kwance ka masallaci kuma abu da yake gode shi da haka wannan bukatun sai suka sa sai aka yi gida na musamman wanda za a sa mutane a rufe shi kuma aka musu wurare akwai masallaci akwai bandaki akwai wurin da za su yi duk abin da suke bukata sannan akwai kuma masu gadi da suke tsare da su kaga wannan yafi kama da gidan yari irin na zamani da haka shi ma maslaha ce mursala sakakkiya in aka ga akwai bukata sai a yi in ba bukata sai a rufe shi ko a mai da shi kawai ya zama wata kasuwar tumatir kawai a ci gaba da kasa tumatir a ciki shikenan yanda a ce mutane za su yi laifi gaba daya ba a bukata a rufe su sai a mai da shi wata wani abu ko a mai da shi islamiya ko wata ko wani gari su mai da nagarin su islamiya shikenan kawai haka musadara musadara shine ai constituting dukiya ta wani babban dan siyasa ko mai mukami wanda ya rike mukami yayi sata ko ake ganin kudin da ya samu kudin al'umma ne ya tara an san albashi shi an san yadda ya kamata arzikin shi ya kasance ina ya samu wannan kudaden wannan ma akwai shi a musulunci halifofi sun yi shi sayyidina ali ya yi haka zamanin sarakunan Banu Umayya musamman sun ta yin irin wannan haka sarakunan Banu Abbas da haka babu laifi shi ma yana daga cikin misalin al-musala hakanan abinda sayyidina Umar yayi na hana man ukibaril muhajirin wal ansar min mughadaratil madina illa bi idni sayyidina Umar yana halifa sai ya sa doka yace da wane manyan malamai cikin sahabbai suwane na haramta muku barin garin Madina sai na baku visa ta fita daga garin nan sai na baku permit saboda mene saboda yana da koshi yana buƙatar shawara su wajen yake hukunci kawai sai yana neman wani sai a ce ai baya da yake fiya ina yaje a ce ya tafi kasuwanci sham shi shine sai muna da su yace kada wanda ya ƙara fita garin nan sai na sani saboda maslaha al'umma da ake nema tare da su to babu laifi shi ma wannan kaga halas ne kowa ya tafi inda ya gada ba amma gwamnati tana da yancin in ta baka aiki da shi to ba za ka yi tafiya ba sai ka rubuta ba ka aiki ba duk wanda ya baka aiki yace to ban yadda kai tafiya ba sai ka rubuta bayani sai ka nemi izini sai an baka a rubuce kuma ba za ka wuce kwanakin da aka baka ba kuma wataƙila a zamanance a ce sai an san inda za ka je ko me za ka je in kasar waje za ka je sai an ga bizar ka cewa kana da bizar zuwa kasar da za ka je wannan ma maslaha ce mursala haka kuma sayyidina Umar yayi kokarin hana su ne manyan muhajirin wal ansar yayi kokarin ya hana su auren mata kitabiyya ko tana mun yi wannan magana anan a wani karatu a baya tsakanin sayyidina Umar da wane ne da abin nan a wannan mai masanin sirrin nan Huzaifa ibn al-Yaman yaje kasar Sham ya ga wata kyakkyawar kirista kawai ya aura sayyidina Umar ya ji labari ya aika mishi wasiƙa ya ce mishi an tsallika ha haka yana na cikin muwadda na ce ka sake ta shi kuma ya ba da amsa ya ce a haramun hi ce ko haramce Umar ya ce ba haramun ba ce amma kai babban mutum ne ya kamata babba kamar kai yana irin wannan ba ya ce to a dai ban mu abu latin da dai Allah ya halasta mu to daga nan Umar ya kafa doka ya ce to na hana kana sake jin wani babba cikin sahabban Annabi muhajirai ko ansaru ya aure wata kirista kana sake ji shi za ku gada mana da wani shirme kuma duk da Umar din ya hana wasu dinga yi a boye sannan kuma daga baya ya yi fa wa al'umma musulmi matsaloli zamanin sarakunan Banu Umayya da Banu Abbas haka suka dinga auren kiristoci kala daban-daban suka dinga haifa musu yaya yayan su suka zama musulunci matsala to da dama wasu ga zamu zo bayani akan labarin su zaku ji Allah shi kyauta haka Umar dan Khattab afu mala ko wani gyaran to dan saurara haka Umar ya kokarin ya hana shigo da bayi kasar Madina ba tare da an musu orientation ko sun musulunta ko an gadacewa su ya hana su Abbas wanda kuma ɗaya daga cikin wanda ake shigo da su da haka shi sanadiyar rasuwar Umar wannan duk suna nan da yawa da tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waje guda a mai da su littafi abinda aka yi su Sayyid ibn Musayyib da makamantansu da sauransu sai dai malamai suna bada ka'idoji amma cewa baya halasta a kawo wata maslaha wacce ta saba wa asalin shari'a Qur'ani da Sunna bai halasta baya halasta a shigar da masalihul mursala cikin ibadoji kamar yanzu kawai wani ya ce to shikenan tunda dai sallar azhar tana ratsa awas na aikin gwamnati to a dinga jinkirta ta kawai ana yin ta kawai lokacin azhar daga yanzu da haka ka a sake fita break karfe 1 amma an tashi da azhar sai kowa wanda yake so ya azhar da azhar ba wanda yake so wannan domin wanda ya so tunda asalin shari'a Allah ne ko kuma a ce to wanda yake aiki in azumi yayi to ya zaba ko aiki ko azumi inda zaka zo wajen aiki ba zaka yi azumi ba saboda zaka zo kana galabaita baka kokari to zaka sai mutane su dinga shan ruwa inda yake a wasu kasashe wannan ma bai halasta ba ba a daukan wata maslaha ta zama ta saba wa asalin shari'a ko ibada sannan kuma wa Allah tufawita maslahatan ahammu minha kar kuma ta zama garin kawo wani maslaha kuma an kubutar da wata wacce bita muhimmanci akwai wacce bita muhimmanci kamar wacce da muke magana misali hadin kan musulmi maslaha ce amma to kar garin kawo wata wani abu daban sai kuma kawo maslaha ta wannan sannan kuma kar ya zama a cikin ta ya zama maslaha ce fardiya ta shafi wasu ɗaya ɗaya wa ta shafi wani abu ne da zai amfani wasu kawai yajib an takuna maslaha amma za ta shafi kowa amma kar da mata ta fardiya al-Imam Shatibi a cikin littafin shi al-Ittisam yayi maganganu da yawa akan wannan mas'ala wallahu ta'ala abu na gaba bayan al-masalihul mursala sai kuma abinda ake ce ma al-istihsan al-istihsan shine a ga wani abu ya dace malamai sun yi tarihi kala daban-daban daga ciki akwai cewar al-Imam abin nan Abu Ya'la Al-Qadi Abu Ya'la dake cewa tarkul hukmi ila hukmin awla minhu barin wani hukunci zuwa ga wani wanda yafi dacewa fiye da wancan ko kuma sukan ce al-udulu fi mas'alatin ma al-hukmi amma hukima bihi fi nazairiha al-udulu fi mas'alatin ma amma hukima bihi fi nazairiha karkacewa a cikin wata mas'ala wajen yanke hukunci a karkace daga hukuncin da aka yi a baya wata mata ta yi kaza an mata hukunci kaza sai wata kuma ta ƙara yin irin wannan laifin sai a kauce daga hukunci misali a ce wata mace ta yi sata a kasuwa an yanke mata sai kuma wata ne sai wata mace ta ƙara yin sata ya kuma yanke hannu kuma sai alƙali ya ƙara mata hukunci yi binci wata kira da yi bincika ne sai ga wannan ta cancanci ne a mata taimako ba cancanci a mata ko haji ba hala ba zawara ce mijinta ya rasu ya batta da 'yan marayu ta rasa yadda ta ci da su ba wanda ya kula da ita ta tarsa su zuwa ga sata ko kaga sai istihsanin bari ya mata wani hukunci daban da asalin hukuncin da aka sani galibin malam fiqh sun yadda da wannan hukunci a kassasa wani umumi ko ai istisna'in wata ka'ida amma sun yadda da shi al-Imam Shafi'i daga cikin malamai sanannu shine bai yadda da wannan ba har babu yayin musamman a cikin al-umm yace babun fi ibtalil istihsan yace ta kawo ka'idoji yace al-istihsan tashri'un wanda zai ce ga hukuncin Allah game da abu kaza shi kuma ya ga wani abu daban to shari'a yake so ya kawo ta daban da ta Allah Ibn Hazm al-Bijabi gare shi musamman shi ma ibtalul istihsan wal qiyas wa amsalihi wanda yayin maganganu kamar da kasan shi babu sunni amma dai su maliku da wasu malamai suna ganin dacewar babu laifi ana iya yin hukunci da shi shi ma Imam Shafi'i da ya hana fil jumla an samu wasu maganganu da yayi wanda suke kama da istihsani kamar cewa da yayi yana ganin idan mutum ya rasa ruwa in zai ci gaba da yin sallah to ya dinga yin taimama kowace sallah ko da taimama shi ta baya bata kare ba to ya ƙara yin wata Shafi'i ya faɗi wannan a cikin al'ummu haka misali kamar abin nan bayani akan rantsuwa da alqur'ani da ake a koti a ce mutum zai rantse sai ya ɗauki alqur'ani irin na cikin gafaka ɗin nan ko sai ya yi alola shi babu shi a cikin karatu amma alƙalai suna amfani da wannan wani hanya ce ta gano mara gaskiya da an ce je kai alula in bai da gaskiya zai karaya bayan Allah ya ga an zo an ɗauko ƙur'anin nan akan faifai ana la ilaha illallah muhammadu rasulullah in bai da gaskiya kuka da gaskiya ma sai ka da bala'in tawar rai da za ka yi wa karin su to wannan ma istihsani haka bayani akan hukuncin da aka tambaye shi Imam Shafi'i idan mutum ya je ya kwace wani gona sai je sai ya shuka a kai shuka kuma ta fito daga baya sai alƙali ya zo sai ya kwace mai gonar gonar shi to shukar ta waye ce shukar ta mai gonar ne wanda asalin mai gonar ba wanda ya shuka ba amma sai Shafi'i ya ce amma ina ganin babu laifi, ina ganin astahsin an yadfa alahu shay'a, kai ne gonan ka biya shi kudin walar din mutum ne da dama sai kawai sai ne go da karfin tsiyaye kwaci gonarka yaje yayi haro yayi sa taki da komai ya shuka ya banya tai kafin damuna ta kare sai alkali ya zo ya kwaci gonarka da makarita idan maka yi to wannan abin da ya shuka naka ne in aka girbe naka ne amma sai Shafi ya ce ina ganin ba laifi ka rage mai asara ce to sai da ma kai ma za ka noma sai ka sa kudi ai ko to sai ka dauki kudin da ya saka ka bashi kaga wannan ma ai ce sani ba laifi alkali ce to shikenan gona dai ta wani ce tunda shi ya gaje ta ko shi ya siye ta ko shi ya mallake ta amma kai da ka je kai noma a ciki to bari mu ce ya baka kaza da me da me ka kashe na sai taki kaza nayi kaza nayi kaza to shikenan za a baka kudin abin da ka kashe kudi amma wahala da kake cikin ka ba za a biya ba da haka ba ka kudin taki da kudin iri ta shi ka ba mu je ka saki noman da kai wannan kai na banza kaga ai ka rage asara kai to wannan ma istihsani to da haka sai alƙalai ko shugabanni na musulunci suna kulawa da wannan so da dama idan sun zo yanke hukuncin su a abu na gaba da suke amfani da shi har ila yau shine akwai saddus zari'a toshe kafa toshe kafa kan wata barna ta faru wannan ma muhimmiyar ka'ida ce a cikin shari'ar musulunci kuma ana fadi ta a shugabanci akwai zari'a kala hudu muhimmai da malamai suke fada akwai wanda suke cewa mawdi'a li ifda'ihi ila mafsada akwai katangar da ake kafawa saboda idan ba a kafa ta ba za ta bari a kai ga mafsada shine kamar hana shan giya saboda giya na haifar da maye kaga giya ai dandanan ta daga cikin bayyibat inji masu sha tana da dadi a baka ko amma me yasa aka hana saboda karshen ta maye maye ne mafsada sai aka hana giya akwai kuma mawdi'a lil ifda'i ila mubahi walakin usira bihi tawassul ila mafsada akwai abinda aka ce kada ayi kaza shine saddud abinda zaka aikata din asalin shahalas ne amma in ka aikata zai haifar da haram kamar mene kamar hana auren kisan wuta kaga asalin auren halas ne amma kisan wuta shine yufdi ila harami yufdi ila mafsadati to sai aka hana auren wanda daura shi asali babu wani abu da ya hana daura shi amma zai kawo wata matsala sai aka hana shi wannan ma zari'a ce musulunci na kula da ita sannan akwai mawdi al mubahin lam yusad bihi ila mafsada wanda aka sam zari'a aka hana wani abu da ya halasta kuma ba dan zai samar da wani abu na barna ba walakin lahu galiban ma yufdi ilaiha amma kuma ta bayan fage na iya haifar da barna kamar mene kamar hana zagin allolin kafirai wala tasubbul ladina zalamu fa yasubbullaha adwa bighayri ilm tarku zage su da zai da una min dun laiko fa yasubbullaha adwa bighayri ilm karku zage abin da suke bauta wanda ba Allah ba sai su zage Allah su kuma kaga asali zagin gunki din halasu kuma babu barna a cikin zagin sa amma zai ja su su yi barna kafirai su zage Allah to sai aka hana wannan sannan akwai mawdi al mubahi walakinahu yufdi ila mafsada abinda aka sa shi ya hana ya katange wani halas zai haifar da wata barna amma kuma wa maslahatuhu arjam duk da maslaha shi ta fi rashin maslaha shi amma sai a ce ai takaran dan shine suke misali da kamar hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana aka tambaye shi aka ce menene afdalul jihad sai ya ce kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir yana cikin sunan Abi Dawuda da Tirmidhi da tafin Ibn Majah inda yake akwai maganganu akan isnadojin amma dai a ƙarke dai ya sha ya inganta to yanzu kalimatu haqqin baina yadai imamin ja'ir akwai maslaha a ciki zaka hana shi barna zaka sa ya san cewa ana ganin abin da yake amma kuma ta yi zai ita maka mafsada kai kai mai magana to amma zai kawo maslaha ga al'umma da haka sai malami suke sabani akai ibnu battali a cikin tafsir a cikin sharhin bukhari ya magana akai cewa sai in ka auna kaga in kai babu matsala amma in ka sa akwai matsala to ke shi shi idan mun gudu da malamai suke kala daban-daban karkashin hukuncin al'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar karatun tafin sharhin sahih muslim na imamu an-nawawi dan haka wannan shi kuma kaga kenan zai zama an hana wannan karka je kake surutu a abin da zai ja maka wani shugaba ya hukunci akan ka ko kuma ya akan al'umma gaba daya to shi ma kaga asali mishi nasiha ba barna bane gaya mishi gaskiya kai da shi ba barna bane amma idan zai jawo barna sai ka bari Ibnu Qayyim al-Jawziya yayin bayani akan waɗannan mas'aloli da ƙarin bayani mai yawa a cikin littafin shi Ilamul Muwaffiqina Ar-Rabbil Alamin karkashin wannan ka'idoji na saddu zari'a ne ake samun wata ka'ida da ake cewa abin nan haqqul hakimi fi taqyidil mubah haƙin da shugaba yake da shi na ya taƙaita halas shine kamar a waye gari wani sarki yace to daga yanzu kada wanda ya ƙara auren mace ta biyu sai ya cika sharadi kaza da kaza da kaza ai mubahi idan ya ga maslaha akan haka zai iya sawa zuwa wani lokaci ko zuwa wani zamani shine irin abin da Umar yace duk wanda ya ƙara sakin mace saki uku to mun zarta mushi shi ma ta kaidin mubahi duk wanda ya ƙara kaza to kaza ne to shugaba na da ƴancin yayi wannan abu ta kaidin mubah idan ya ga dacewa ka in ya ga mutane suna tabarna to sai a ce an sa kaza kuma duk muna yin wannan ba idan kai hidima sai ku malamin islamiya ku malamin makaranta allo ko shugaban wata kungiya ba ana son wannan kaidojin ba ce duk wanda ya kaza a mai hukunci kaza kuma abin da sai ga a shari'a daidai ne sai ka samu wani malami mai zafin kai a cikin islamiya sai ya ce haramu duk ba ana haka ba ai ta rigima da shi shi kuma yana masa ya san maslahar da ya gani to daka shi yasa hatta game da gudanar da dukiya zamu zo mu ji a cikin asalin littafin shugaban musulmai na da ƴancin gudanar da dukiyar musulmai akan abin da yake ganin maslaha koda musulmai ba su san maslaha ba koda ne musu bayani ba wai ya kwashe ya taskace zama nashi a'a abin da zai shafi maslaha al'umma ya saka abin a cikin maslaha ko ya hana wannan abin ya ga dacewa shi sayyidina Umar wani lokaci a cikin zamanin sa ya hana baiwa mu'allafatu qulubuhum zakka yace an ce a ba su ne lokacin da musulunci yake jin tsoron su yanzu musulunci ba jin tsoron kowa da haka ba za a bayar ba kaga ya tsara wannan janibin kuma sabai ba su mishi musu ba su mishi inkari ba yace ba za a sake duba dukiyar musulmi a ba wani wai dan sabon shiga musulunci ne ko dan ana so ya shiga ba yayi kawai yana sanya in ba zai mai bari ba a jin tsoron shi ba Umar kenan jarumai kenan Allah ya gafarta musu ha ila yau ana amfani da kaida ta al'urf al'ada al'adan mutane akwai kawaid da yawa da aka samu su a cikin istisani babu bukatar sai mun tattauna akan su istisanul nassi istisanul ijma'i istisanul urfi istisanul qiyas amma bari magana akan shi al'ada din ita ce wanda zaka tsina cewa al'adatu ana samun kaidoji da yawa a ce al'adatu muhakkima ko muhakkama duk ana fada muhakkima ismul fa'il kenan tana ba da hukunci muhakkama ana sa ta a matsayin hukunci al'adar mutane tana hukunci game da su game da me suke nufi da aure to shine aure me suke nufi game da ciniki shine ciniki misali wannan kaida ta wannan matsala ta kan taso kullun a cikin kasashen mudannan sa rana aure ne ko ba aure bane sai a ce ai Abubakar Gumi ya bada fatawa akan aure ne wallahu alam Allah ya gafarta mishi sarana da muka sani a al'adar mu ta Hausawa ɗan arewa ba aure bane ba aure bane jama'a saboda idan an yi shi baya halasta abinda aure ke halastawa babu wanda zai samu karana da ɗaya kuma kawai ya ji cewa ka zo an jima da motoci an zo ɗauka amarya babu wanda zai yi da wannan ka ga da aka yi aure in ma baka zo ba za a nemo ka a ce ku zo ku ɗauki matan yawwa babu kuma ba za a ganta kuma da ciki a fara murna ba sai alhamdulillahi an dace yarinya ta samu karuwa an samu juna biyu idan aka baka aure ba zai kwatu ba sai dai a je kofi amma idan aka sa maka rana ana iya samun late koma zai kwace maka mata guda nawa kai kusa late koma ko wanda zaka ga mai yarinya hidima gaba daya tun tana je S1 sai ta shiga hundar lamu ta gamu da wani kauye juye mata kunne rana a tsaka shikenan a ce ai ba a san ka kuma sai ka kawo ba ita ba shi suke ce mulet kuma in aka samu iyaye marasa mutunci ko marasa dattaku wani na zuwa idan ya zo ya musu alheri ya ba baban wasu ɗan 50 ko ya biya mushi wani bashi da dade ana bin shi kenan sai a ce yarinya ta samu arziki ta zo da kashin arziki kai kuma sai dai Allah ya isa kaga in ko aure ne ba isa ba ba wanda ya ce maka idan aure ne daka a ƙaliyan mutanen mu a sa'ar da suke kulla wannan abu duk da yake a ciki akwai abin da ya kama da siga akwai bada sadaki akwai rijejeniya amma a cikin kwakwalwarsu ba aure suke da shi ba to urfin su yana ba aure bane to ba aure bane haka wajen kasuwanci da zamantakewa da sauransu haka rantsuwa zaka ga ana amfani da shi ne rantsuwa a gun mutane in ba wuce ce ya san rantsuwa yake eh to ta rantsuwa in yace in ƙarya yake kaza 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 me yake ne taukiri ne ko rantsuwa zaka sai ya zama a sheshuwa gabani sun san al'adar mutanen su zaka ya daga cikin kuskure a je a samu cin shugabanci a cikin mutanen da bai san irin su sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu tun kafin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan sa mutane shugabanci ne cikin al'umma su ce ku je cikin mutanen ku shugabanci ku ka fi musanin su daka zaka ga suna fanda wannan kaida ta al'adatu muhakkima sannan at-thabit bil urfi kat-thabit bin nafs ita ma kaida ce sananne a cikin usul fiqi al-ma'rufu urfan kal mashru'i shartan duka wannan kawaid ne aka ce za a sharhin su kowace sai an ci awa guda wata kila wannan sai a kuma ajin malaman usul fiqi ai taji haka yuhmalu kalamil mukhatabi ala urfi qaumi ana daukan zancen mutum akan al'adar mutanen shi akwai abin da idan bahaushen zariya ya fada magana ce ga magari in bahaushen Kano ya fada ba tace wata kila idan bahaushen Katsina ya fada wata kila ma'anar shi daban go to kowa sai a mushi hukunci gurgudan maganar mutanen shi guntu a zariya baci zagi guntu a Kano ba baci bane sifa ce agarki ne kawai da yake da gajere kaga in ba zazzagi ne ya ce maka guntu to shine ya zage ka amma ba Kano ya ce maka guntu bai zage ka ba alal misali din sarakuna da shugabanni a musulunci suna lura da wannan ana aiki da shi haka ana amfani da urfi wajen waɗannan ayyuka da yake akwai iyaka da suke da shi shi ma haka ana amfani da bayani akan al urful lugawi wajen yanke hukunce-hukunce game da kasuwanci rantsuwa yarjejeniya kamar da muka misali a yaren waɗannan mutanen me kaza yake nufi shin kalma kaza tana ɗaukar ma'anar saki a yaren su da Imamul Qarrafi a cikin Al-Furuq ya tattauna akan wannan mas'aloli jama'a muna yi ne a takaice ƙwarai da gaske ba aji ne na usul fiqi ba amma dai bayani ne akan usul shari'a waɗanda ake ɗauko hukunci daga su wannan kaga kamar da muka ambata yana nufin dole ne shugaba ya zama ya san al'ummarsa ya san al'adunsu ya san tarihinsu ya san ciki da bai abin da suke faɗa kawai ba wa a ja ɗauko ne duk zaman shi a Abuja a zo a ce ya goye muku ya zo ya zama gwamna ko ya zo ya zama ɗan majalisa saboda ya je Abuja ya samo kuɗi kawai ya zo ya rarraba muku kawai shikenan a tura shi Abuja kuma ya ci gaba da zama ko a zo a naɗa wani gwamna daga ma Ingila aka je aka ɗauko shi ya saba da halin turawa na rowa da bakin nunkufarci a zuwa ce shi ne gwamnan ku ko kuma hausawa ne ko nufawa ko yarbawa kun saba da al'adun ku yazo ya canza muku al'adu dare a tsaka ko rana a tsaka ake cewa yazo ya ce nan sai an sa fulawa a wannan gidaje ba su da takardu wannan kaza gidaje da gara tun shekara 200 da suka shi ake magana takarda to duk wannan shine daga nan ake samu duk irin waɗannan matsalolin saboda ba su san al'adun mutane suke shugabanta ba Allah ya sani za ga wani ma hatta sutura da al'adun mutanen shi suke sakawa bai iya sakawa wanda kuma ya daga cikin qawaid na urf ka dinga saka suturar da suka zama normal a cikin mutanen ka daga cikin violation na urf da shugabannin mu suke shine ka ga shugaba gwamnan gari ko sanata yana tikarawa akan kici wannan ya saka wa mutuncin mutane da aka sani na al'umma duk wanda yake mai mutunci ba a san shi da yin rawa ba akan kici ba a sani a ga yana tafiya yana sharrake ba ba a san aje yana a shari'a ba duk ba a san wannan ba ya saba wa urf na shugabannin jama'a amma kuma tunda muna san su duk muna garin daidai ne Allah shi kyauta baya ga wannan sannan kuma akwai wata ƙa'ida da suke amfani da cikin qawaid far'iyya shine mura'atu ahwali ko mura'atu ma'alil af'al ana lura da consequence kaza ne zai jawo me menene possibility na abinda wannan hukuncin zai haifar idan aka ba wani mukami kaza ko aka cire wani daga mukami kaza ba zai haifar da wani rigima ko tashin hankali ba ko kabila ta ba su ga an zalunce su ba ko mutane su ka za su ga bai dace da wannan mukamin ba shine mura'atu ma'aril ahkam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lura da waɗannan yana lura da ire-iren waɗannan wajen yanke hukunci yace na ba su wani na hana su wani saboda su wani na amince da su ko ban ba su babu komai waɗannan ko ba su ba sai su yi dama ko mun gane dama shine daga cikin da ake samun kaidoji irin wanda zaka ji an ce al maslahatul amma muqaddamatun alal mas'alati alal maslahatul khassa gwamna yana da wasu jama'a shi yake gani ya kamata ya ba su commission amma mutane ba su san shi shugaban kasa yana da wasu yake sai ba minister amma mutane ba su yarda da su ba ana tuhuma su da laifuka kai ya ba su domin yana buƙatan kaunar mabiyan shi din nan duk mutumin da ke shugabanci mutane da ba su san shi annabi ya tsina wannan shugabanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim yake cewa daga cikin mafiya sharrin shugabanni shine wanda suna tsine matalakawa su talakawa ma na tsine musu mafiya sharrin shugabanni jama'a ku ji wannan ba duk inda suka zo ce na daga wannan yan kaza kaza maganin su shine kaza su ma duk suka ce Allah ya tsine wa shugaban mu Allah shi kota idan aka samu ta'arudi tsakanin mafsada guda biyu ru'iya suna cewa ko idan ta'arudi mafsada dani ru'iya a'azamu khataran birtikabin akhaf idan aka samu mafsada guda biyu sai a lura da wadda tafi sauki sai a rike ta ai wurge wadda tafi tsanani ga kafuri ga mace ko ba ka malamai suke ta bai ga kafuri ga mace ga mara lafiya mace ga likita namiji ko a bata ta mutu ko likita namiji ya gwalgwala ta wanne ya fi sauki a kiyaye ranta ka hakura ka kau da kai kai mijin a gwalgwala ta haka nan ta warke shine ru'iya akhaffuhuma dararan adarar azam shine mutuwa wannan kuma a ce wani ajnabi ya taba jikin matarka ko ya kebance da ita a cikin ɗakin na likita ya fi saukin matsala akan wancan to ana lura da wani idan an zo a hukunci na musulunci za a samu mafsada guda biyu wacce ta fi sauki sayyidina Uthman lokacin da mun karanta a baya dan gidan sayyidina Umar wanda ya je tunda kashe mutane din nan saboda an kashe baban shi kaga ba kashe shi ba sayyidina Uthman ya ce to ai mafsada ce kuma fiye da wanda ake ci akwai shugaba a cikin wannan abin yanzu a ƙara kashe dan gidan Umar bayan shekaru ji a kashe Umar saboda ya kashe wasu wanda ake zargi sun kashe baban shi sai ga wannan bai kamata ba sai ya biya diya ya saki yaron to kaga an yi amfani da mafsada mafi karanci haka ka'idar la darara wala dirar babu cuta babu cutarwa ita mata daga cikin kawai da ake amfani da su a nan abinda ba zai cutar da al'umma ba kuma ba za su cuta ba idan za a cutar da su to kar a kawo musu wannan policy din irin yadda shugabannin mu suke dinnan kawai su je kasar turawa kawai sai su ga wani abu wanda irin na turawa ne sai su kawo mana shi kawai nan suke mu ci gaba da aiki shi yancin yara yancin mata kai da iyali NHIS wane ne ga sunan iri daban-daban barna iri daban-daban wani ma fulawa kawai zai ci a zuwa jiyar fulawa irin wanda ya gani a Singapore a jirgin sai an jira ta gidan gwamnati a kashe miliyoyin kuɗi duk wanda mafsada ce haka addararu yudfa'u bi qadri al-imkan suna amfani da wannan ka'idar ita ma cewa ana tunkuɗa barna ne gwargwadon yadda za a iya ba sai an iya kauda ita gaba ɗaya ba yanzu misali corruption a Najeriya ya riga ya ci ya ci zuwa cikin skeleton ta Najeriya da aka kauda shi ba karama yake bane sai dai a ta rage na waje-waje a ta bada magani ana ragewa kowa ka gani dan Najeriya yana da wani nau'i na corruption da yake ka lissafa daga kan ka tukunna zaka fara lissafawa hatta wannan abu da muke yi da abun hawa ba ma iya bin doka ai corruption ne indiscipline ne ba ma iya jira layi ya zo kan mu a randa bawu a gidan mai a wajen nika a ko ina ba ma iya jira hatta alayin jefa zaɓen ba ma iya jira jefa ƙura ita ma sai mutum ya yi shanki wani ba corruption ne kuma wani abu ba maki ka yi corruption kuma ka jefa masu gaskiya kaga contradiction din da Nigeria kenan ko Allah shi kyauta da haka to za a kauda barna ne gurgudan abin da za a iya ba iya kauda ita dare daya haka tahammulin dararin khas da fa iddararil am shugaba ya dau kunci shi akan shi dan tun kudi wa jama'a kunci shi ya hakura da kunci idan babu kudi a ƙasa to shi ya kamata a kibiya albashi ba talakawa ba shi zuwa gaban nan shi ya kamata a rike albashin su tukunna ko a fara rage nasu ka fara rage talakawa idan aka kawo wani abu na relief ana cikin wani kunci to su ne za su zama na ƙarshe a wajen karban abu shine kaidar shari'a Allah mana in an shiga cikin wani kunci an zo an ce to shikenan albashi yayi yawa al'umma tana biyan recurrent expenditure yafi yawa to ba za a ce a kasa biyan talakawa 18000 naira minimum budget ba a sai a duba wanda suke da albashi da ya musu yawa ba san abin da suke da shi ba su ya kamata a fara rage nasu saboda su khawas ne yanzu darar din su su za su iya jurewa dama suna da kuɗi suna da hanyar kuɗi talakawan kuma wannan kawai suka dogara da shi Sayyidina Umar da ana yunwa sai da yawa yi gari yana cin bushasshiyar gurasa ne kawai babu mai yace kar a ƙara kawo mai daga ofishin gwamnati daga store din gwamnati a bashi shi ma ya ci busashi ana bayarwa 3 square meal yace a mai da shi 2 ka ko lokacin da yace ma a mai da shi 1 sai aka ce a halifa ai ba ka kade bane a gida akwai yara akwai jikoki akwai marayu ka basu su ba za ka iya ci ba ka basu to ga shi wannan na kware kenan wannan Allah shi kyauta in kana jin tarihin sai kaga mu dai kan sai dai mu ta kwata dai Allah ya sa mu cika da imani shine kawai mafitar mu ina ganin jama'a lokaci ya kure ko ya kamata mu saurara anan to gashi mun ce da muna fata muqaddima ta zama darasi kawai gashi ko rabin ta bai bayani domin za mu magana akan rago abin da ya shafi akan ka'idojin ta'ayyulul hukami fil islam ina zina cikin abin da za mu magana akai ya ake nada shugabanni sannan muna so kuma mai wata ƴan muƙarana tsakanin bambanci tsakanin musulunci da demokaradiyya ta fuskar shugabanci sai kuma bayani akan tarihin Ibn Taymiyya a takaice a matsayin shi na mai littafin kaga tarihin Ibn Taymiyya ko mun takaitawa sai ya kai awa za a yi bala'in kuma ta shi ne a yi shi awa dan a hadas da ke cikin rayuwar shi ba kanana bane kaga wani kasir ke barancin su mahala wani kasir to sai yadda hali kawai yayi zamu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi